This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna Nasir Fil Hashin Gumin tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muka sake da muku a wannan shiri na daren yau Lahadi 23 ga watan Fabrairun shekarar 2025. Kamar yadda aka saba a duk ranar Lahadi, a yau ma muna dauke da shirin kallabi tsakanin rauna. A yau din ma abin da muke dauke da shi kenan bayan an sha labaran duniya daga Zahra Aminu Fage.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ofishin mai shigar da kara na yaki da ta'addanci ya ce an tsare mutane hudu a yau Lahadi bayan wani mummunan hari da aka kai a gabashin Faransa wanda hukumomi suka ce yana da alaka da tsatsauran ra'ayin Islama. Ofishin ya ce an kashe wani dan kasar Portugal a harin da aka kai na jiya Asabar a birnin Mulhouse da ke kusa da kan iyaka da Jamus. Jami'an 'yan sanda bakwai ne suka jikkata ciki har da wani jami'in kula da wurin ajiye motoci a asibiti. A cikin waɗanda ake zargi da kai harin akwai ɗan asalin ƙasar Algeria mai shekaru 37 wanda masu gabatar da ƙara suka bayyana sunansa da Bahrain. Ministan cikin gida na ƙasar ya bayyana shi a matsayin mai tsatsauran ra'ayin addinin Islama kuma yana da cutar schizophrenia. Ofishin mai gabatar da ƙara ya ce an kuma tsare wasu mutane biyu daga cikin iyalan waɗanda ake zargin. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce gwamnati ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen mayar da martani kan harin wanda ta ɗora alhakinsa akan ta'addanci. Faransa ta kasance cikin shirin ko ta kwana kan barazanan masu tsatsauran ra'ayi. Ministan tsaron Isra'ila ya ce sojojin Isra'ila za su ci gaba da kasancewa a sassan yammacin gabar kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye har shekara mai zuwa. Isra'ila ta ce ta kudura aniyar kawar da 'yan ta'adda a yankin, amma Falastinawa na kallon irin wannan yunkurin a matsayin tabbatar da ikon Isra'ila a yankin, inda Falastinawa miliyan 3 ke zama a gargashin mulkin soji. Hare-haren da Isra'ila ta kai a yankin sun yi sanadiyar sallontar rayuka tare da haddasa barna a yankin da kuma raba dubban mutane da matsugunansu. Ministan tsaron Isra'ila ya ce ya umarci sojoji da su shirya ci gaba da zama a wasu sansanoni 'yan gujin hijira na yammacin kogin Jordan, inda ya ce Falastinawa kimanin 40,000 ne suke zaune, adadin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da shi. A gargashin yarjejeniyar zaman lafiya ta wucin gadi tun a shekarar 1990, Isra'ila ta ci gaba da rike ikon manyan sassan yammacin kogin Jordan yayin da kuma hukumar Falastinu ke rike da wasu yankunan. A yau ne fadar Kremlin ta yaba da tattaunawa tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Rasha Vladimir Putin, sannan Rashan ta sha alwashin cewa ba za ta bar yankin gabashin Ukraine da ta karbe ikonsa ba. A farkon wannan watan ne shugaban Amurka Donald Trump ya tattauna da Putin ta wayar tarho akan yadda za a kawo ƙarshen rikicin na Rasha da Ukraine, inda Moscow ta yaba da kawo ƙarshen wariyar da ake nunawa Kremlin tsawon shekaru 3 da suka gabata. Manyan jami'an Rasha da na Amurka sun gana a Saudiya a makon da ya gabata don tattauna maido da ikon alaka da kuma tattaunawa kan yiwuwar tsagaita buɗe wuta a Ukraine. Kakakin Kremlin Dmitry Peskov ya shaidawa gidan talabijin na ƙasar a yau Lahadi cewa wannan tattaunawa ce tsakanin manyan shugabannin biyu kuma alƙawari ne mai muhimmanci wanda zai cimma manufofin siyasar ƙasashen biyu. Yunkurin da Trump ya yi zuwa birnin Moscow ya haifar da fargaba a Kiev da ma Turai baki ɗaya, sai dai babu tabbas ko yunkurin nasa zai iya sasanta Moscow da Kiev. Al'ummar Jamus sun ci gaba da kada ƙuri'a a yau Lahadi domin zabar sabuwar gwamnati a kasar da take fama da manyan kalubale game da tabarbarewar tattalin arziki mafi girma a Turai tsawon shekaru, tare da matsin lambar dakile kwararar bakin haure da rashin tabbas kan makomar Ukraine a kawancanta da Turai da Amurka. Ana sa ran jam'iyyar adawa masu ra'ayin mazanjiya ce za ta yi nasara a zaben. Jamus ita ce ƙasa mafi yawan al'umma a cikin ƙasashe 27 na Tarayyar Turai, kuma babban memba a ƙungiyar tsaro ta NATO. Ita ce kuma ƙasa ta biyu mafi girma da ke baiwa Ukraine tallafin makamai bayan Amurka, kuma za ta kasance jigo wajen tsara yadda nahiyar za ta mayar da martani ga ƙalubalen da ke tafe shekaru masu zuwa, ciki har da manufofin gwamnatin Trump na tunkara harkokin waje da cinikayya. Wani gidan rediyo na mata zalla a Afghanistan zai ci gaba da watsa shirye-shiryensa bayan da kungiyar Taliban ta dakatar da ayyukan shi a baya. An kaddamar da gidan rediyon Begum a ranar mata ta duniya a watan Maris na shekarar 2021, watanni biyar kafin kungiyar Taliban ta karbe ikon mulkin kasar bayan janyewar sojojin Amurka. Matan Afghanistan ne suke watsa shirye-shirye a tashar baki daya, inda take watsa shirye-shiryen da suka shafi tsarin ilimi a Afghanistan. Kungiyar Taliban ta haramta mata da 'yan mata yin karatu sama da aji 6. A cikin wata sanarwa da ta fitar a daren jiya ranar Asabar, ma'aikatar watsa labarai da al'adu ta Taliban ta ce Radio Begum ya sha neman sake fara aiki, kuma an dage dakatarwar ne bayan da gidan rediyon ya alƙawura ga hukumomi. Tashar ta ce za ta gudanar da shirye-shiryenta bisa ka'idojin aikin jarida da kuma ka'idojin gwamnatin Taliban, yayin da ma'aikatar ba ta fayyace ka'idojin ba.
Zahra Aminu Fage kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington. Madalla, masu sauraro, yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe. Mu miƙa filin ga Alheri Grace Abdu domin ta gabatar mana da shirin kallabi. Ai sauraro lafiya.
A Najeriya kam, da na dawo na ga abubuwa dai sun cancanza ba yadda na batta ba lokacin da na tafi Gambia ba. Daya kenan, biyu kuma sai na gan siyasa ta bi ta juye ta zama siyasa na kudi, wanda ba shi ne ya kamata ba. Tunda ana demokradiyya, ya kamata a tabbata ana siyasa da zai sa waɗanda suke zabe su zabe wanda suke so.
Kallabin shirin ta wannan makon, ‘yan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a shirin kallabi. Shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa, da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Ni dai ce Alheri Grace Abdu. Ci gaba da hira da kallabinmu ta mako, wata mace da ta riƙe mukamai da dama a ciki da wajen Najeriya. Za mu kuma ɗora haska fitila da muka fara kan wani yanayin rayuwa da matasa mata da dama suke shiga, da al'umma ke ƙyamata. Za ku ji hirar da shirin ya yi da ɗaya daga cikin matan da kuma abin da ya sa ta irin wannan rayuwa. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Abe da mu makon da ya gabata muka fara haska fitila kan batun zuwa gidan gala da ake kira club da Turanci, da matasa suke yi, da galibi ake kyamata a kasashen nahiyar Afirka musamman idan ya shafi mata. A yau shirin kallabi ya yi hira da wata matashiya da ke wasa a gidan gala, wadda ta bayyana abin da ya sa ta maida wannan sana'a.
Sunana Hawwa Abdullahi.
Hawwa, gani na ganki nan gidan gala, me kike a nan ne?
Solo nake.
Yar baro ki da gida kika zo nan gidan gala?
Gaskiya da su takura kishiya kishiyar uwa ce mama na ta rasu to matsalan da nake samu a hannunta ne dalilin da yasa na boro kenan.
Matsala kaman wani iri kenan?
Zan yi mata sana'a da zan fitar mata da manyan kulodi mata sana'a a yayya kare. Amma idan na dawo ba ce ba sha ba wani sutura arziki wani ƙarƙashin idan na ruwa sai dai ta ture ni waje ni da gidan babana da sai sai na kofa kuwa na kofar ɗaki kofar gida to na ga abin da zai yi ba ba mafita da gini da yasa na bar gida kenan.
To mahaifinki fa?
Gaskiya mahaifina ya rasu.
Okay, da mahaifiya da mahaifi duka sun rasu?
Tunda ban tashi da su ba.
To tun kina ƙarama kina suka rasu ko yaushe?
Tun haihuwa na suka rasu.
Tun haihuwa ke? To ba su da ƴan uwa ne mahaifiyarki ba ta da ƴan uwa ne ko mahaifinki ba ƴan uwa ne da kika zauna gidan wajen kishiyar uwa?
To ai suna da shi idan aka ce ƴan uwanka idan baka da abun hannu ba zama lallai su ja ka a jiki ba.
Shine ita kishiyar uwa ta rike ki.
To
ki maganan kin taba yin aure. A wajenta kika yi aure ko yayi aka kika yi aure?
A wajenta na yi aure gaskiya uwan miji ce ta sa ni me yasa ba zai aure ƴar zamance ba. Tunda ba zan fara na aure. Me yasa ba zai aure ƴar dangi ba. Ya je ya auri bare. To dalilin da yasa ɗana guda ɗin tsakanin na da shi shekarar shi biyar to. Na ga takura yau daban na gobe daban. Na zama abinda na zama duk wanda ya gani sai ya tausaya masa ya jinjina mu. To sai na ce dan Allah ya sauwaƙe mu. Shi ma ba da son ran shi ba. Sai maman shi dole ya ce dan bai sake ni ba sai ya tsine min. Sai ci to sai min saki ɗaya.
To me yasa kina cikin wannan irin yanayin bayan kin baro gidan miji baki je gidan iyaye baki ka taho nan gidan gala?
Da na bar gidan miji na je gida. Da na je gida sai kishi mama ta yi min duka har ta ba min ruwan safiya a hannu. Ta ce lallai dole sai na koma. Da na koma na ga har yanzu babun na yi bane ba. Na kira ta wani ce to kinje. Ta ce to shi kenan.
Ka kira wa a waya?
Da na kira kishiya maman na na ce to ka bi abin da yake fara tana ce ba abin da ya dame ta ba ruwan ta ko mutuwa na shi kenan to shi kenan sai na yi nan. Amma duk wato bayan wata uku zuwa hudu ina zuwa gida.
Bayan kika ci?
Bayan wata uku zuwa hudu ina zuwa gida a haka da ba ta so na ko zan tafi sai na mata tsara baka 19 da arziki in kai mata tura mata aniyarta.
To ba a taba zuwa a ce ina kike tafiya ba har ki je gida haka ba tare da?
Abuna idan ina abuna huha nake ni ba na ɓoya abubuwa tunda me idan ka ce za ka ɓoya abu ba zai ma amfani ba za a yi ma abin da na je na ce to kaga sana'ar da nake kaga abin da nake yi. Saboda hali yau da gobe a kwana a tashi idan ka ɓoye ba za ka ɓoye Allah ko ranar da siranka zai tona.
To ya kike gudanar da rayuwarki a nan gidan gala?
To ina gudanar da rayuwata a hankali dai. Tunda ba ka san rayuwar ba shi duniyar ba shi da tabbas. Tunda ba ni da matsala da kowa ban taɓa na ci a ƙarƙashin wani nake. Ni ba na ƙarƙashin wani ƙarƙashin kaina nake.
To me kike yi a nan cikin gidan gala?
Solo mana.
Menene solo?
Rawa.
Rawa kike yi sai a baki kuɗi suwa suke ba da kuɗi?
Samari suke ba da duyan bunda ka zuba ɗaya za a lissafi a yi 50-50 a baka na ka so masu ɗauna su.
Suwa kenan?
Su ci yamomi.
Su ci yamomi ko. Na ga ɗakuna nan kwano an jera biya kuke kuku kyauta kuke zama?
Kyauta ne.
To ba kiya tunanin wani rana za ki koma gida da duba da cewa kin taɓa aure kuma kina da ɗa?
Ina sa wannan rai tunanin wannan tunda kullum ba ranar da ba zan yi tunanin zan tafi gida ba ne. Kullum ina sa zan
tafi. To ɗanki na wajen wa?
Yana wajen baban shi.
Kina zuwa ki duba shi?
Ina zuwa duba shi sosai.
Baya tambayan ki ina kike tafiya?
Shi idan ya ce mata ce mama dawo ki dawo san ce ba dawo wata matsalan mama kakakka ne.
To wani irin kira za ki yi wa iyaye da suke yin me yake da suna da suke sake da ƴaƴansu ko su azabtar da su?
To kiran da zan yi wa iyaye din mai ɗa ya din mai uwa da bai so ya ga ƴarsa a wannan harkar din mai ƴaƴa da ya tattala ƴaƴan shi ko da ba ka san rana abin da rana zai yi ba ka san wata rana amfanin da zai yi maka ba din mai ƴaƴa da ko ci gaba da addu'a yanga tarbiyyar da yayan su yafi masa alheri, amma kai ya ce zai wulakanta yayan su, to dan kaga zaka wulakanta duniya shi ma sai ya wulakanta.
Yan jama'a, gado sai dan gado ko bar gida gida ka bar shi.
Shirin kallabi kuke sauraro da ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa zaman da zarci wannan mukala, mu ga yadda ɗaiɗaikun jama'a da kuma hukumomi za su taimaka wa matasa da kalubalen rayuwa ke jefawa cikin wannan yanayin. Kamar yadda kuka ji a gabatarwa, a yau ma muna tare da ambasada Esther Audu, kallabin mu ta mako, macen da ta rike mukamai daban-daban a ciki da wajen Najeriya da ya hada da shugabancin wakilan kasashen duniya. A yau ta bayyana bambancin yadda ake siyasa a lokacin da ta fara tsayawa takara da kuma abin da ta tarar da ta dawo gida bayan shekaru tana aikin jakadanci a kasashen waje. Waka aka ce a baki mai ita tafi dadi, ga kallabin mu ta mako.
Siyasar Najeriya kam da na dawo na ga abubuwa dai sun cancanza ba yadda na batta ba lokacin da na tafi Gambia ba. Daya kenan, biyu kuma sai na gan siyasar ta bi ta juye ta zama siyasa na kudi, wanda ba shine ya kamata ba. Tunda ana demokradiya, ya kamata a tabbata ana siyasa da zai sa waɗanda suke zabe su zabe wanda suke so, ko yana da kuɗi ko ba shi da kuɗi, in sun dai san zai zama musu shugaba na kwarai a bar su mana su yi. Amma abin ya zama in ka sami na kwarai ma, in ya je campaign ma sai ka ji ana ce ai bai ba mu komai ba, ko kuma bata ba mu komai ba, ya za ta ce mu zabe ta? Mutane nawa za ki iya ba kuɗi? Kuɗin ma daga ina? Ya kamata ai tambaya ma ce kuɗin nan ma da take fitar da shi, ko da yake fitar da ina ya samu mu kuɗin nan? Dan ka san in ma kana karban kuɗin mutum ne, ka san inda kuɗin ya fito, ka san kuɗi ne mai alheri ko kuma ba kuɗi da yake da albarka ba. Amma gaba daya muka gan da na dawo na gan abubuwa dai ga sunan dai sun juyi. Amma kam zan ce a siyasance din muna nan muna girma ne. Muna nan
Najeriya na girma ko?
Eh, muna nan muna kasan yaron ka haife shi dole yayi rufe, dole yayi tatata kafin ya fara takawa har ya kama gudu. To ina ji hali da muke ciki kenan, kuma in kana nan kana rufe, kana tashi, kana kukure, ba abin da za a ce a rana daya ne zaka yi shi ba. Kadan kadan dai za mu kai, tunani na fa kenan, kuma addu'a na kenan. Amma kam ya biya zama irin siyasan nan ma da ya zama an kawo reni, an kawo maganan kuɗi, an kawo maganan addini, an kawo maganan kabila, duk gashi nan dai abin ya zai rikita da komai a kasa yanzu gaba daya. Haka nake kallon abin. Dan da na dawo ma 2019 nazo na nemi senate na FCT, amma nazo na bar PDP dan daman na PDP din ne. Na bar PDP na shiga ADC dan na ga rikici da ke cikin PDP din ya zo yayi yawa, ya zo ya zama gaba daya ma wani ma ba zai saurare ka ba sai dai ka bashi kuɗi. Sai na ce haba wannan kuma har ina? Sai na ce a'a, ni ba zan yi wani dambe da wani kawai dan kuɗi ba, duk da ban da kuɗin ma da zan ba mutane. Amma ni na san ina da kokwalwa na da zan iya yin tunani in san abin da zai ma jama'a da zai musu amfani. Amma sun ce ba haka ba, sai na ba su kuɗi, to shikenan. Ban da kuɗi da zan ba, tunda ban da inda ma zan ce na kwaso kuɗi da zan ba wani. Dan in ko ya biya zama barawo, to ya za a yi kenan? Dan barawo ne kawai zai je ya saci kuɗi ya zo ya baka, kuma ya samu gobe ya ci gaba da satan nashi, ka shiga kuma wuya. Ga hali dai da muke ciki yanzu. So ni zan ce yadda muka bar siyasar nan muka tafi aikin jakadancin nan, na dawo ba haka din ne na same shi ba. Amma na san dai ana
ki tafi yafi na yanzu kyau.
Shine nike fada. A da ko kana da kuɗi ko baka da kuɗi, ni da dazo na tsaya zaben na da kuɗin dai. Ai ina aiki a FCD dai. Na ga maki dama nayi voluntary retirement ne daga voluntary retirement me civil service ban da ke me na kula amma an fani support wa'anda sun san nayi aiki da su su riga sun san halina dan nayi shugabanci na mata kuma a NCWS na FCT sun san ko wace ce ni sun san halaye na sun ga za su yi tafiya da su din da ma suka ce fito suka bani goyon baya da su din da mazajin su da ƴaƴan su duka suka bani goyon baya ba wani kudi na ba wani ba ta kuma ci zabe na amma ba hali da muke ciki yanzu ke dan ba kuma a lokacin akwai kudin da akan bayar man zaka je primaries wanda a lokacin PDP tana ce kada mata su bayar ko da shike
wato na sayen form haka da sauransu
kaman su sayen forms da su biyan su wasu fees haka and so on indai ka sayi forms dinka in mecece PDP sai ta ce ka tafi a kyauta ka je kai zaben ka kawai kai da ka ci primaries in ka ci primaries shikenan sai ka zama candidate na party din you know to ba halin ne muke ciki yanzu kuma ba a lokacin ma ba wai in an baki a kyauta din kuma wai zaki bar mutanen gaba daya haka ba dole ne a je campaign dole ne a sa mai mota and so on sai ki tabbatar da kin samu basic kudin da zai ishe ki wanda zaki iya ki ta ciye da mutane kuna kan campaign din tun da ba za ku campaign ma kuma cikin yunwa bane a sha ruwa hanya a ci abinci a sa mai mota
wannan dole ne
to wannan dole ne so basic abubuwa da zaka nemi kudi da zaka yi da shi amma irin dai a ci an doki kudi a gana mu zuwa an ba mutum daya bata taso ba a lokacin nan kuma mun yi zabe mu ba wani rikici da yawa so on dole dai a yi rikici dai a siyasance din amma ka ci zabe sai a ce ka ci zaben ka ba wai ka ci zabe a ce a ba haka ba ko kuma a zo a doki wani da gaba daya ma bai ba ta bai ma je zaben ba sai ka ji wai shine candidate din party hali da ke ciki kenan yanzu
a wani ma ba a san shi ba
a turance akan ce imposition ko wasu sun sa doki mutum ka impose na kanka a ce shine candidate din jam'iyya shikenan sai a tashi a je zabe kafi a ce ko ba sai ka ga ana satan ballot box dan an ba su kudi ko all kinds of abubuwa da dai ba daɗin ji shine hali da ake ciki yanzu wanda gaskiya ba shine ba kuma zan ce dai mu canza halayen mu mu zama in muna son demokradiya na gaskiya mu yi shi mana haka din ya zama eh wanda mutanen suke so shi din ne a lokacin kin ce za ki zagi Esther Audu wani zai tashi ya baka bari ya ce mu buka zabe ta me ta yi maka ma ta yi maka wani ba sai ka zo ka yi tambaya ba amma a yanzu haka sai ka ji ba mu ne ma muka sa shi ba mu dai kawai mun ji ya ci zabe mun je zabe ga wanda muka zaba amma aka zo aka ce mana ga wanda ya ci zabe ko da gaskiya ne ko babu to duk gasu dan dai suna kai to hali da ake ciki yanzu gaskiya kam sai dai mu canza
kina ganin yanzu demokradiya an yi shekara 25 an shiga na 6 kenan a Najeriya nan tun 1999 zuwa yau kina ganin nan da dan lokaci kadan kina hangen za a samu sauyi a wa'annan halaye da kike fada
to Allah dai zai tamake mu a kallo na da kin san yanzu kan kowa na ji jiki yanzu da kowa na ji jiki kagan kin ga wasu suna nan su suna magana yanzu suna ce a'a yin mu yanzu ka gaskiya wani yazo ya ba mu kudi za mu karba amma za mu yi abin da ya kamata dan da mun yi bai amfane mu ba so a gani na dai tunda kowa na jin jiki na san dai gyaran zai zo amma wa'anda su sun san ba su so su bi hanya da ya kamata ba za su so su yadda abin ya wuce haka din ba amma dole dai mu ma da muke so abubuwa su yi tafiya daidai kada mu zama mun ji tsoro mun je mun yi zama dole dai mu shiga kowa ya faɗa nan a tabbatar abubuwa su yi tafiya yadda ya kamata
kina ganin aka kawo matasa wa'anda suka yi ilimi domin muna da su da yawa a Najeriya nan in aka kawo matasa cikin siyasa kina ganin akwai abin da zai sauya
eh to kin gan akwai wasu matasa da sun yi da matasa da kansu ma ba su ji daɗi ba so matasan da kansu in an kawo su to sai dai a yi musu jaje a yi musu magana dai su sai da za su bi da mutane kada ya zama wanda zai shigo gobe zai bata musu suna dan akwai wa'anda aka yi da su ba na so in kira sunaye wanda matasa ne wanda mun zo mun ga ma aikin dattije ma yafi na wa'anda aka kira matasan so matasa da suke ni zan encourage matasa su zo dan mun fi so ma mu gan su din kuma su din ne ya kamata mu koya musu ma su shigo su zo su yi abin da ya kamata su yi a yi daidai in sun yadda su fito din amma su yi kokari dai su dinga ji maganan manya wa'anda su da kansu sun san ana yaba masu kai su zo su bi wani hanya daban su zo su shiga sata dan wasu sace-sace ne sun shiga yi yazo ya bata masu matasa sunaye wasu ba suna ganin ja sai su kira shi baki dan an ba su wani abu sun sa juhu kada kira kanka matasa kuma kada neman ci gaban gobe a baka ka sa juhu kuma ka ganja ka ce a baki ne to matasa dai zan ce mu ni zan ce matasa su shigo harkan nan amma su shigo a hankali ga wasu matasa yanzu suna cikin National Assembly House of Reps ana ba su kudi suna kirkir sai su ce ba za su karba ba wasu an ba su motoci suka ce a to irin su muke so ba wanda za su karba su share baki ba su zo su yi maganganu da bai kamata ba ko kuma su ce wai suna defending wasu abubuwa kuma sun san ƙarya ne suke yi ba irin matasan da muke so kenan ba irin su muke so wayanda za su shiga su yi aiki da ya kawo su su kare mutuncin kansu su kare mutuncin kasan gaba daya su zo su kare mutuncin mutane da suka zabe su dan da ba kalle su irin mutanen ne ba ba za a zabe su ba so in an yi maka irin wannan kallon an kawo ka kai kokari mana ka tabbatar kai abin da zai sa wayanda suka zabe ka za su ji dadi da kansu su ma ko ana nan dai na san dai wahala da yake ciki ba bin rana daya bane kadan da kadan za mu fita wannan wahalan alhamdulillah
Jinawa kallabi mu ta mako kafin mai sallama da kallabi sarauniya ambassador Esther John Audu za mu ji shawarinta ga ƴan uwanta mata da ke sha'awar siyasa da kuma tsayawa takara uwar gida ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita Nan kuma za mu da sa'aya a shirin namu na wannan mako sai kuma mako mai zuwa ku ji mu da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga kallabin mu ta mako ambassador Esther John Audu da wakilanmu Medina Dauda da kuma Rukayya Basha a birnin tarayya Abuja da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Ya salamu.
gai da alherar tawagarta. To masu sauraro baki daya abin da ya sabo yake nan a shirin namu na yau baki daya. Sai a kasance da mu da karfe 6 na safi gobe Litinin idan Allah ya kai mu. Inda zamu kawo muku wani sabon shiri. Za kuma yi zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri. Da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu a madadin Zahra Aminu Fage da ta yana kawo shirye-shiryen mu na yau. Sai Fiona Ndudu Wamali wadda ta haɗa tare da bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashim kuma da ke cewa mu fara lafiya. Assalamu alaikum.